This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 13, mita 19, 25, 31 da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niya dukan sa dangon FM. Sana ana iya jin mu yanzun nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Bello Habib Galadanci da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saruwa da kowa wannan dare na Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bada umarnin da gaggauta mika tsabar kuɗi naira miliyan 5,000 ga asusun tallafawa mutanen Arewa maso gabas da suka tagayyara a sanadin rikicin Boko Haram, asusun da ke karkashin jagorancin Janar Tiwaye Danjuma mai ritaya. Za mu ji bayani daga bakin kakakin shugaba Buhari, wato Garba Shehu. Yau idan muka bude layukan mu ko ne da fili da kuma doki, za ku bayyana mana dukkan abin da ke ci muku tuwa a kwarya. A halin yanzu ga labaran duniya.
Jama'a sarum assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wasu mutane da ake zaton Yahudawa ne sun jefa abubuwan fashewa a gidaje biyu da ke yammacin kogin Jordan yau Juma'a. Lamarin da ya kona wani ɗan jariri har lahira, sannan ya raunata wasu mutane hudu duk 'yan gida ɗaya. Ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga, kuma an samu 'yan ƙananan arangamomi tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Biyo bayan yayata labarin jaririn da aka kashe mai watanni 18 kacal da haihuwa, Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya yi kira ga shugaban Falastini Mahmud Abbas, wannan lamari irin wanda ba taɓa gani ba, ko in ce ba saba gani ba, yana cewa wannan hari abin takaici ne kuma na rashin imani ne, sannan harin ta'addanci ne ta kowane fuska. Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta yi wasa da batun ta'addanci ba, kuma kowane ne ya aikata shi. An kai wannan hari ne a kusa da birnin Nablus da ke arewacin yankin. Kakakin rundunar sojin Isra'ila Peter Lana ya ce wannan harin na ta'addanci ne, ya kara da cewa ba za mu kyale 'yan ta'adda suna ɗaukar rayukan Falastinawa ba. Ƙungiyar 'yantar da Falastinawa ko Palestine Liberation Organization a turance ta ce gwamnatin shugaba Netanyahu tana da hannu dumu-dumu a wannan hari. Wani ɗan uwan jaririn shi ma mai shekaru hudu da iyayensu duk sun samu mummunan ƙuna sakamakon wannan gobara.
Masu bincike sun bayyana cewa wani maganin gwaji na rigakafin cutar Ebola na aiki kwarai da gaske wajen kariyar wannan mummunar cuta. Hukumar Rakiyar Lafiya ta Duniya yau Juma'a ta bayyana cewa wannan maganin rigakafi na aiki 100% a gwaje-gwajen da aka gudanar a kasar Guinea. Wata majalar kiwon lafiya ta kasar Birtaniya mai suna Lancet ta bayyana sakamakon farko na binciken da aka gudanar. Wannan sabon maganin rigakafi ka iya zama magani mafi inganci wajen kashe kwayoyin cutar Ebola, a cewar ministan harkokin wajen kasar Norway, wato ɗaya daga cikin ƙasashen da suka taka rawa wajen gudanar da waɗannan gwaje-gwaje. Annobar cutar Ebola a yammacin Afirka ta kashe aƙalla mutane 11,000, mafi yawancinsu a ƙasashen Liberia da Guinea da kuma Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka mafiya hatsari a duniya da ke janyo zazzaɓi mai zafi. Fatan da ake shi ne na ganin wannan sabon maganin rigakafi shi ne gagarumin cigaba da aka samu wajen yaƙi da cutar ta Ebola.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Rahotanni daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce aƙalla mutane 5 ne suka rasa rayukansu biyo bayan harin ƙunar bakin wake a kasuwar custom yau Juma'a. Shaidu sun bayyana cewa akwai jama'ar da suka samu raunuka. Duk da cewa babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, wannan yanki shi ne tangarma yakan Boko Haram. Wannan ƙungiya dai ta kai hare-hare a wannan yanki da suka kashe ɗaruruwan jama'a a kwanakin baya. Jiya Alhamis ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta ceto mata 59 da yara da kuma tsofaffi maza waɗanda mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Jami'an soji sun ce sun kai hare-hare a kan shingayen Boko Haram da ke kusa da birnin na Maiduguri.
A ƙarshe, masu bincike daga ƙasar Australia sun ce suna ƙara samun ƙwarin gwiwar cewar wani ɓangare na jirgin sama da ruwan teku ya wanko kan tsibirin Reunion na wani jirgin Malaysia ne mai lambar tafiya MH370 wanda ya bace a watan Maris na shekarar 2014 dauke da mutane 239. Martin Dolan wanda shine babban kwamishinan hukumar binciken hadari na ƙasar Australia ya bayyana wa manema labarai a yau Juma'a cewa jama'ai na fata za su san asalin wannan bangaren jirgi a cikin ƴan sa'o'i masu zuwa. Ana kyautata zaton sashi na wannan jirgi wanda ke da tsawon mita 2 kuma daga fuka-fukan jirgin yake ana kiran shi Flapperon a turance zai isa birnin Toulouse da ke Faransa gobe Asabar domin ci gaba da bincike. An samo shi shekaran jiya Laraba a bakin gabar teku da ke tsibirin Reunion da ke gabas da kasar Madagascar, wato misalin sama da kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗuriyar jirgin na ƙarshe. Wannan jirgin sama dai kiran Boeing 777 ne. Masu bincike daga Faransa sun ce za su yi kokarin tantancewa ko lambobin da suke jikin wannan bangare na jirgi ya dace da na jirgin Malaysia wanda ya bace ka hanyar sata zuwa birnin Beijing daga Kuala Lumpur a shekarar da ta gabata. Labarin duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tomadala, shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin da a gaggauta mika tsabar kuɗi naira miliyan 5,000 ga asusun da janar TY Danjuma mai ritaya yake jagoranci na tallafawa mutanen da suka tagayyara a sanadin rikicin Boko Haram. Ko menene dalilinsa na bada wannan umarnin? Kakakin shugaban ƙasan wato Garba Shehu ya yi mana cikakken bayani.
Ai, alkawari ne da gwamnati wadda ta shuɗe ta Jonathan. Sai akwai asusu da ita gwamnati tsohon shugaban ƙasa Jonathan ta kafa a ƙarƙashin tsohon jarumin soja General T.Y. Danjuma domin tattaro gudunmawa na kuɗi da duk abin da za a yi taimakawa 'yan Najeriya da suka samu asara dangane da wannan fitina ta Boko Haram. Na nufin da wanda suka rasa abin hannunsu, da waɗanda aka yi musu ɓarna a kasuwa ne ko a wajejen bauta, masallaci, duk dai irin waɗannan gwamnati ta ce a kafa wannan asusu. Abin da kai ci shi ne yayin da shugaba shi da Danjuma ya zo ya yi jawabi da shugaba Muhammadu Buhari a kan irin ci gaban da aka samu a kan wannan asusu, sai ya zama na abin kunya shi ne ita kanta gwamnatin da ta kafa na asusun ba ta cika nata alkawarin ba, balantana a ce sauran jama'a su na su. Shi ne shi shugaban Muhammadu Buhari ya ga cewa wannan abin kunya ba zai ɗore ba, shi ne ya ce duk inda za a nemo wannan kuɗi gwamnati ta cika nata alkawarin a saka.
Yanzu a halin da ake ciki na matsi din nan, ita gwamnatin tarayya tana da wannan kuɗi naira biliyan 5 da za ta iya cirewa ta bayar ga wannan asusun?
Ai, lalacewar ai ba ta kai cewa wannan ai gwamnati za ta iya, abin da kai bacin haka ba.
Shi shugaban wannan asusu din wato General T.Y. Danjuma mai ritaya ya roki shi shugaba Muhammadu Buhari akan ya taimaka game da waɗansu waɗanda suka yi alkawarin cewa za su ba da tallafi ga wannan asusu amma kuma har yanzu su ma ba su bayar ba. Akwai wani abin da shi shugaban ƙasa ya ce ne ko akwai wani mataki da ya ɗauka ne na ganin cewa su waɗanda suka yi alkawarin nan sun cika alkawuransu?
Shi dai wannan abu dama abu ne na sa kai, kuma abin da ya bayani a kai shi ne kusan rabi kawo alkawuran da suka ce za su yi ba. Gwamnati ai ba ta da ikon tursasa ko ta sa ƙarfi a ciki.
Ina nufin kamar ko shi shugaban ƙasa ya roƙi waɗanda suka yi alƙawarin nan domin su cika alƙawuransu.
To wannan kuma sai dai abu ya biyo daga baya, amma dai an sanar da shi kuma an nemi cewa da zai iya taimaka yi. Amma kamar yadda shi shugaban Muhammadu Buhari da shi kansa General T.Y. ɗin suka amince a tsakaninsu, shi ai babu wani albishir da su 'yan Najeriya da ko kuma waɗannan da suka shiga cikin wannan hali fiye da cewa yau wannan yaki da mutum ta samu nasara a kansa. Saboda haka gwamnati a shirye take za ta dukufa don ta tabbatar cewa cikin nufin Ubangiji wannan hali da ake ciki an fidda 'yan Najeriya daga cikin.
kai maganan fitar da yan Najeriya daga halin da suke ciki har yanzu akan samu kamar irin hare-haren da a yanzu sun koma na kunar bakin wake akwai wasu matakai da gwamnati ta dauka ko ta fara dauka na tabbatar da cewa wannan abu dai an samu an shawo kansa baki daya a yanzu
akwai matakai iri daban-daban wanda yake kuma musamman yau din nan da yake ita wannan rundunar ta sojojin haɗin kai na ƙasashe da ke makwabtaka da kujin tsaddika sun yau ne ya kamata a ce an saka su kowanne sun fara ɗaukan burin da za su yi abin nan sai a hankali matakai da gwamnati za ta ɗauka ko ko a na tsaro ai ba a gaba ita gwamnati ba a bakinta za a yi wannan ba inda abubuwa ne na sirri na tsarin tsaro wanda yake kuma ana fata sai dai mutane su fara jin ko su fara gan bambanci akan halin da ake ciki wanda na kuntatawa ne.
Madalla Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari kenan to kafin mu bude layukan mu bari a shakata da wakar Balangogo sarkin Shanu ta Garba Liyo
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Toma da la kuma da yake yau juma'a ce wato filin naku ne sai abinda kuka ga dama da ku yi magana akai saboda haka bari mu garzaya a guje zuwa Kaduna birnin gwamna wane ne kan layi
ai takwaranka ne Ibrahim Alaramma irga cikin Kaduna
to takwarana mun karkade kunnuwa da yake yau juma'a ne domin mu ji tsarabarka
gaskiya ne lallai to gaskiya ra'ayina shine
dangane da shugaban kasarmu Muhammadu Buhari da kuma irin kudirin da yake da shi kyakkyawa na ganin cewa an dawo da dawwammun zaman lafiya a Najeriya. Muna fatan Allah ya ba shi iko kuma kasashen nan da yake ta ziyarta don Allah su ba su goyon baya su ba da haɗin kai. Domin hannun dama ne yake cutar na dama, aka ce ina hagu in aka ce hannun dama shi kaɗai zai wanke kanshi kaga akwai wahala matuƙa,
akwai matsala.
Yawwa, to ai makai a daure ai majama'a aiki da baki da wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode kwarai ta kwarana, Allah Ubangiji ya sa duk waɗanda kake magana a kansu sun ji. Bari mu tafi Kwara. Wane ne muke tare da shi daga Kwara?
To assalamu alaikum Ibrahim, suna tare da Bello Garba Dina mai blouse kala kala da Super Kwara daga Kwara a Najeriya.
To malam Bello mai blouse, mun karkade kunnuwanmu, muna jinka.
To Ibrahim, an ce ku kan gidan sai ce, to ina kira ne ga gwamnatinmu na jihar Sokoto Aminu Odi Sambuwan da ya jiba mu musamman ma akwai wasu ƙananan hukumomi guda 6 na gabashin Sokoto. A halin yanzu waɗannan ƙananan hukumomi suna cikin matsalar wutar lantarki, da haka muna kira ga wannan gwamnati namu na jihar mu ta Sokoto Aminu Odi Sambuwan, don Allah ya taimaka mana ya magance mana matsalar wutar lantarki na ƙananan hukumomi na gabashin Sokoto wanda suka haɗa da Wurno da Raɓa da Goranyo da Sabon Birni da Sisa da kuma Sabon Birni da Dinawa. A halin yanzu gaskiya waɗannan ƙananan hukumomi suna ɗaya daga cikin matsalolin wutar lantarki. A halin yanzu cikin wani bisan mai kwana uku ba mu da wutar lantarki.
To Bello, mun gode kwarai da gaske, muna fata shi mai girma gwamna ya ji wannan kuka taka, kuma za a share ma jama'a hawaye. Daga nan Sokoto bari mu garzaya zuwa Ogun. Wane ne kan layi daga Ogun?
Sa'idu na Alhaji Faruku ne a Gumaki, Awade local government Ogun state.
To malam Sa'idu, me kake daba da shi?
Wallahi ni kira na ga wannan shugaba namu mai adalci Muhammadu Buhari, dan Allah ya taimaka ya gyara mana hanyar nan daga nan Lagos zuwa Kano, saboda gaskiya akwai matsala. Yau din nan ma yanzu din nan mun yi jana'iza wajen mutum 16 ne suke hatsari.
Subhanallah. A daidai ina asali
muna kira da babbar murya ya taimaka ya gyara mana hanyar nan.
Malam Sa'idu, a ina ne wannan hatsari ya faru?
Wallahi daga nan ne ibadan, in ka baro ibadan ka tuka zo Ogere.
Eh,
ne ya faru wallahi, wajen mota guda 5 ne ta hatsiyo kinna da safi.
To subhanallah, Allah Ubangiji ya kare.
Wallahi yanzu nan muke jana'ida wajen mutum 18.
To Allah Ubangiji ya kare. Muna fata cewa shugaban ƙasa da kuma dukkan waɗanda alhakin wannan hanya ke kawunan su sun ji wannan kuka taka. Bari mu je mu a jihar Gombe. Wane ne ke tare da mu daga Gombe?
Kuna tare da Habibu Rossi daga Kaltsangan jihar Gombe.
Habibu Rossi, to muna jinka.
Daga Yamal Tudeba.
To muna jinka Habibu.
Kira na ga baballi na Abba Sogiji ne da wannan Musa Garo.
Kana
sayiwa Allah sai annabi su sake kira, sun fi ba da mahimmanci a kiraye-kiraye nasu, sun fi abin nan ne su ya fi mahimmanci kiransu, ko kuma ya yi ma ba musifu a radio idan ya fi faruwa ne.
Wato kana nufin cewa akwai wasu masu sauraro ne da ka jima kana jinsu amma ba ka jinsu yanzu?
Yawa, eh, baballi na Abba da Musa Garo ba.
To muna fata baballi na Abba da Musa Garo idan suna jinka za su iya samun hanya ma da za su tuntube ka domin su tabbatar maka da cewa suna nan lafiyarsu ƙalau. Mun gode Habibu Rossi daga Yamal Tudeba a can jihar Gombe. Bari mu garzaya zuwa mutum biyu a jihar Taraba. Wake kan layi?
Shehu na Ala ne daga mutum biyu a jihar Taraba.
To Alhaji Shehu na Ala, mun karkata kunnuwa, muna jinka.
Yau maudu'i na zai karkata ne zuwa sabon shugaban sojoji da aka ba wanda zai kula da yaki da Boko Haram tsakanin Chadi da Niger da Najeriya.
Wato Manjo Isa Abba, Iliya Isa Abba. Haka Manjo Janar kenan, ba Manjo ba na barin gyara magana ta, Manjo Janar.
Allah ya wuce masa gaba, Allah ya ba shi nasara akan wannan mayagu.
To amin summa amin.
Shi ne maudu'i na yau.
To mun gode kwarai a Malam Shehu na Ala. Bari mu je mu Jibiya a jihar wato Katsina kenan. Wane ne ke kan layi?
a'a filiya daga karamar hukumar Shangon Gombe.
To daga filiya ne, to ashe ba mu yi nisa ba kenan daga Taraba din, wane ne kan layi?
Ibrahim tsohon soja, tsohon sojan Dole.
To takwarana mun karkada kunnuwa muna jin ka.
To abin da yake cikin tuwa kwariya shi ne, tun daga zamanin marigayi shugaban ƙasa Musa Yar'Adua. Babu wanda ya sake yunkurin ne da irin mukurarru sojoji, sai kuma har yanzu babu wani soja shugaban da zai sake yin irin haka. To kaga fa ni babu abin da na iya, aikin soja na iya, shi kadai na iya, kuma an koya min aikin nan tun ina da karanci shekaru. Ga yanzu shekaru sun ja, ga ƴaƴa ba ni da aiki, in ba haka aka bada ba, to ina za a samu zaman lafiya. Gaskiyar al'amari shi ne irinmu a duba abin da ya kamata ya kanmu.
Wato a maida ku aikin soja ne kake magana, ko me kake nufi?
A maida mu aikin soja mana, akwai wani aikin da muka iya ne bayan shi?
To baka jin cewa da yake har ko riga kun yi ritaya, kamar yanzu lokaci ne da zaka zauna ka rika cin morayar kudadenka na fansho?
A'a, ni ba ritaya aka yi ba, korata aka yi a aikin soja sakamakon wasu sabani. To kaga irin wannan da muka yi hakuri, muka tara hankali gure guda, idan ba a maida mu aiki ba, kaga ai sai wata rana zuciya ta gurbata mu ma mu canja ra'ayi.
To Allah Ubangiji ya kyauta, muna fata cewa waɗanda suke da alhakin wani al'amari sun ji kukarka, Ibrahim tsohon soja daga filiya jihar Gombe. Bari mu je mu Kaduna, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Mala Ibrahim kana tare da Usman Mukhtar ɗan Nijar wanda yake tafiyan bacci Kaduna.
To Malam Usman, muna so mun karkada kunnuwa mu je ka, amma kafin mu yi nisa da yake kana Kaduna ne, akwai mai sauraro da ya bugo mana daga jihar Gombe, yana tambaya cewa akwai wasu wanda ya saba ji daga nan Kaduna amma ba jin su yanzu, wato Usman Garo nake tsammani da kuma Baballe ko?
Eh, to shi wanda ya bugo wannan daga can ga Malaka Diba, wannan aji kamar yana cewa Habibu Rossi ko
waye? Eh, sunansa Habibu Rossi.
Yana magana Alhaji Musa Garo ne da Abdullahi ɗan iya magan Hausa wanda yake Baballe na Abba Plaza.
Ya Baballe na Abba Plaza, eh.
Eh, to da shi yake magana.
Haka ne, to suna nan lafiyansu kalau dai ko?
Lafiya kalau suke, wallahi Malaka Ibrahim, lafiya kalau suke.
Yawwa, to muna fata mai sauraron bai nisa ba kuma ya ji wannan bayani, saboda ya ce ya kwana biyu bai ji su ba kuma yana so ya ji labarin ko me ke faruwa. To me ke tafi da kai ne Usman Mukhtar?
Alhamdulillah, kira na ga hukumar zaɓe ta Nijar ta fitar da jadawali. To kuma a gaskiya na ji wasu ɗan adawa sun fara kuka. To ya kamata gaskiya ta yi adalci, ta yi abin da ya kamata, ta arewa kowa haƙƙinsa, don saboda ba mu san a wannan zaɓe mai zuwa da za a yi sai an samu wani cutu. To ya kamata gaskiya ta duba, ta yi adalci, a arewa kowa haƙƙinsa, abin da 'yan ƙasa za su amintuwa da shi gaba ɗaya.
Haka.
Hakan za ta tashi lafiya. Daga Usman Mukhtar ɗan Nijar wanda ke sauran bacci ta duniya, na gode.
To mun gode ƙwarai a Usman Mukhtar. Bari mu sake komawa Gombe. Wane ne kan layi a Gombe?
Ibrahim Keshi ne daga Gombe.
To Ibrahim Keshi, da fatan ka ini lafiya. Ina fata ba layin ka ne da bako? To watakila layin Ibrahim Keshi ne ya yanke dab da zai fara yi mana magana, bayyana mana abubuwan da ke tafi da shi. Kada amince da yake yau Juma'a ce, wato kuna nan da ku bayyana mana duk abin da ke damun ku ne, duk abin da ke ci muku tuwa kwarai, shi da ku bayyana mana a cikin wannan zaure namu a yau a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Na ji yanzu mun samu ni daga Katsina ko? To wane ne kan layi daga Katsina?
Ibrahim Alfa, sunana Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a da jihar Katsina.
To muna jin ka, mun karkada kunnuwa.
To ni zan wayar da wannan dama ne in kira ga zababban gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari, da ya taka tsantsan wurin ɗauko shugabanni ko mutanen za su tallafa mashi tafiyar da mulki, musamman wurin ɗauko kwamishinoni da kuma masu bayar shawara. Hakika da Ladin Katsina, duniya ta shaide shi sosai, mutum ne adali kuma ya yi shugabanci sosai, mun ga irin kam.
To mun gode ƙwarai. Amma kash, aka ce laifin daɗi ƙarewa, kasance da mu a cikin mako na gaba domin ci gaba da tattaunawa.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Safarar bil'adama ko kuma bautar zamani na faruwa a ko'ina, babu wata ƙasa da ta tsira daga wannan matsala. A yau sama da mutane miliyan 20 wato maza da mata da ƙananan yara sun tsinci kansu a cikin wannan hali. A kowace shekara ma'aikatar harkokin wajen Amurka na fitar da wani rahoto da ke duba ƙoƙarin da ƙasashe 188 ke yi ciki har da Amurka wajen yaƙar matsalar bautar da mutane. Rahoton na kwatanta irin matakan da ƙasashe ke ɗauka ne na gashin kansu, wato wajen daƙile safarar bil'adama kamar yadda dokokin Amurka suka nuna. Waɗannan matakan na da alaƙa da shirin da aka cimma na ƙasa da ƙasa, wanda ake kira Palermo Protocol, wanda kuma ya shimfiɗa wasu matakai domin yaƙi da wannan matsala. Ƙasashen da ke ɗaukan waɗannan matakai kamar yadda aka tsara sun faɗa aji na farko, sannan ƙasashen da aka samu aka sun haka, amma kuma suna ɗan ƙoƙarin ganin sun bi matakan an saka su aji na biyu. Sannan kuma akwai ƙasashen da kan sha alwashin za su ɗauki ƙarin matakan daƙile wannan matsala a shekara mai zuwa domin su inganta ƙoƙarinsu. Daga ƙarshe akwai ƙasashe da ke aji na uku kuma ba sa bin matakan da aka shata, sannan ba sa wani yunƙurin su ga cewa sun ƙara ƙaimi a yunƙurinsu. A cewar rahoton ma'aikatar na shekarar 2014, ƙasashe 18 sun haura zuwa mataki na gaba, sannan wasu 18 sun gangara ƙasa. Sannan a yanzu haka akwai ƙasashe a aji na ɗaya, wato masu ƙoƙari a yakin da ake yi da matsalar safarar bil'adama. 89 suna aji na biyu, sannan akwai ƙasashe 44 da ake sakawa ido a aji na biyun. Kana ƙasashe 23 ne kuma aji na uku a ɗaukar matakan yaƙi da matsalar safarar bil'adama. Rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke fitarwa, wanda aka fi sani da Trafficking in Persons ko kuma TIP a taƙaice, wani ma'auni ne mai muhimmancin gaske, musamman ma ta fuskar harkokin diplomasiya, domin yana taimakawa wajen ƙalubalantar gwamnatoci kan irin matakan da suke ɗauka wajen yaƙi da wannan matsala ta bauta. Kamar yadda ƙaramar sakataren da ke tabbatar da tsaron fararen hula Sarah Sewell ta ce, wannan rahoto ba wai yana saita manufofin gwamnati ne kaɗai ba, yana taimakawa ƙungiyoyin fararen hula wajen daidaita harkokinsu. Sakataren ta kuma ƙara da cewa tsare-tsaren gwamnatin Amurka da suka dukufa wajen yaƙi da wannan matsala sukan samu asali ne daga wannan rahoto, kamar yadda ƙungiyoyi da ƙasashe da dama ke yi. Ba ana nufin wannan rahoto ya musguna wata ƙasa ba ne ta hanyar ɓata suna ko a kunyata ta, a'a, hanya ce ta faɗakarwa da zaburarwa da kuma ƙara wa ƙasashen ƙwarin gwiwa. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a lokacin ƙaddamar da rahoton wannan shekara a ranar 27 ga wannan wata na Yuli, lallai wannan kira ne da ya kamata ya zabar da ƙasashen. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Tuma da lawanan kuma shekawa mu ga takaitattun labaran duniya.
Takaitattun labaran duniya na cewa wasu mutane da ake zaton Yahudawa ne sun jefa abubuwan fashewa a gidaje biyu da ke yammacin kogin Jordan yau Juma'a, lamarin da ya kona wani ɗan jariri har lahira, sannan ya raunata wasu mutane hudu duk 'yan gida ɗaya. Ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga, kuma an samu 'yan ƙananan arangomomi tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa, biyo bayan yayata labarin jaririn da aka kashe mai watanni 18 kacal da haihuwa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi kira ga shugaban Palestine Mahmoud Abbas wani lamari irin wanda ba saba gani ba. Yana cewa wannan hari abin takaici ne, kuma na rashin imani ne, sannan harin ta'addanci ne ta kowane fuska.
Masu sauraro, da takardun labaran da muka zo ga ƙarshen shirin mu wannan lokaci, sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen cikin su da filin abari ya huce kafin mu yi ban kwana, ko kuma in ce kafin wannan lokacin, a madadin saura bakwai aiki musamman ma Bello Habib Galadanci wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da Julie Gresham da ta kula da ɗaki mana wasu shirye-shirye tare da injiniyan mu Nelson Lopes. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.